This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Sauraron mu assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi kai tsaye ba labaran duniya za ku ji shirin karaman sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya
Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shirin hantsi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba ‘Yan sanda a Indiya sun ce wani gungun ‘yan bindiga ya kai hari kan wani sansanin sojojin sama da ke jihar Punjab daura da kan iyakar Pakistan da safiyar yau Asabar. Jami'ai sun ce an yi imanin cewa an halaka biyu daga cikin maharan a sansanin mayakan sama da ke Pathankot yayin musayar wuta tsakaninsu da sojoji. Sun ce har yanzu ana kan fafatawa, bayanai kalilan ne kawai aka samu nan da nan. Jami'an Indiya sun ce har yanzu suna kan ƙoƙarin gano maharan. A ƙasar Yemen, mayakan da ke goyon bayan gwamnati sun ce sun kashe wani hamshakin jagoran Al-Qaida da wasu muƙarrabansa aƙalla biyu, wanda aka kashen Ali Abd Arrab bin Talab, wanda aka fi sani da Abu Anwar, ya kasance shugaban wata kotun da Al-Qaida ta kafa a Hyderabad, lardi mafi girma a ƙasar. Wanda akasarinsa ke ƙarƙashin ikon ƙungiyar. Jami'ai a Yemen sun ce tawagar motocin Abu Anwar ta nufi birnin Aden mai tashar jirgin ruwa, wanda ke kudancin ƙasar ne a lokacin da abin ya faru. Tuni sojojin Yemen tare da taimakon hare-haren jiragen saman da Saudiya ke jagoranta suka sake ƙwato Aden, to amma har yanzu babban birnin ƙasar na ƙarƙashin ikon 'yan tawayen. Ƙungiyar mayakan Al-Shabab da ke Somalia ta fitar da wani faifan bidiyon neman sabbin mabiya mai nuni da kashe-kashen da 'yan sanda ke yi a Amurka da kuma kiran da ɗan takarar shugaban ƙasa Donald Trump ya yi na a hana musulmi shiga Amurka. Faifan bidiyon wanda aka fitar jiya Juma'a da alamar dai shi ne karo na farko da wannan ƙungiyar da Amurka ta ayyana a matsayin ta ta'addanci. Ta yi amfani da kalaman Trump ko kuma wani abu a Amurka wajen janyo sabbin mabiya ta yanar intanet. ‘Yar takarar shugabar ƙasa Hillary Clinton ta faɗi a makon jiya cewa ƙungiyar mayakan ISIS na abinda ta kira kwatance ta fayafayen bidiyo masu nuna Donald Trump na cin zarafin musulunci da musulmi wajen dabarar janyo sabbin masu tsaurin ra'ayi a matsayin mabiya. To amma masu bin diddigin zancen a lokacin sun saka ayar tambaya kan wannan ikirari nata. Wata fashewa ta auku a Kabul babban birnin ƙasar Afghanistan jiya Juma'a ta halaka mutum guda ta kuma raunata wasu 11 a cewar jami'ai. Tuni dai ƙungiyar Taliban ta yi ikirarin kai harin da cewa ɗaya daga cikin maharanta na 'yan ƙunar baƙin wake ne ya kai harin. Fashewar ta shafi wata unguwar jama'a ne da ke tsakiyar birnin. Inda da dama daga cikin jami'an gwamnatin Afghanistan ke zama, inda kuma ake da gidajen baƙi da dama, zuwa yau dai ba a san inda aka yi nufin aunawa ba a harin. Wani ɗan taƙaitaccen bayanin da mai magana da yawun Taliban Zabihullah Mujahid ya aika wa muryar Amurka a birnin Islamabad na ikirarin cewa an auna wani wurin cin abincin da 'yan kasashen waje ke yawan amfani da shi ne. Takardar na ikirarin cewa maharan na Taliban sun yi matuƙar barna sosai, to amma ba a fayyace adadin maharan ba. Isra'ila ta kai gawarwakin Falasɗinawa 23 da aka kashe yayin jerin hare-hare na baya-bayan nan zuwa garuruwa da kuma ƙauyukan Falasɗinu a yamma da kogin Jordan, a wani yunƙurin da ake ganin na neman kwantar da ƙura ne. wani mai magana da yawun hukumar sojin Isra'ila da kuma majiyoyin asibitocin Falasɗinu sun tabbatar jiya Juma'a cewa an kammala miƙa gawarwakin. Isra'ila bata cika miƙa gawarwakin maharin da aka kashe da wuri ba. To sai dai wannan na faruwa ne a kuma daidai lokacin da ake samun hare-hare da na daba wuka da harbe-harbe da kuma yin kan mutane da mota da Falasɗinawa kan yi kulle yomin, wanda ya yi sanadin mutuwar Isra'ilawa 21 watannin baya-bayan nan. Falasɗinawa kuma sama da 130 ne dai suka mutu sanadiyar irin matakan kariya da kuma na kauda hare-haren da Isra'ila ke ɗaukawa a wannan lokacin. Shugaban Rwanda Paul Kagame ya bada sanarwar sha'awarsa ta sake tsayawa takara na shugaban ƙasa karo na uku a shekara ta 2017, mako guda bayan da ƙasar ta kada ƙuri'ar raba gardama ta kwasko da kundin tsarin mulkin ƙasar don ba shi damar shiga takarar. Kagame ya yi shelar wannan shawarar da yanke ci a wani jawabinsa na sabuwar shekara, wanda aka yada ta gidan talabijin jiya Juma'a, da cewa ganin muhimmancin da kuka baiwa wannan al'amarin banda wani zaɓi illa in amince. To amma ya ƙara da cewa bai tsammanin nufin ƙasar shine a yi shugaba na muddin rai, ya ce shi kansa bai da sha'awar hakan. Ranar Litinin Kagame ya gode ma ƙasar saboda kada ƙuri'ar canza tsawon wa'adin kamar yadda yake a kundin tsarin mulkin ƙasar, to amma bai nuna ko zai shiga takarar ba. Wa'adin shugaban na Rwanda zai ƙare ne a shekara ta 2017. Shahararriyar mawaƙiyar nan mai babban lambar yabon fasaha ta Grammy Natalie Cole, diyar shahararren mawaƙin jazz ɗin nan marigayi King Cole, ta rasu da shekaru 65.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare, ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kukumi. Madalla, yau me muke tabbata da su ne cikin rahotannin namu?
Malam Ibrahim, barka da hantsi. Yau a cikin shirin namu muna nan dauke muku da rahotanni guda hudu. Rahoto na farko zai yi magana ne akan cutar siga. Rahoton mu na biyu kuwa zai yi magana ne akan cutar yoyon fitsari. A rahoton mu na uku zai yi magana akan cutar sida mai karya garkuwar jiki, wato HIV/AIDS. A rahotonmu na hudu kuwa zai yi magana ne akan cutar asma mai sarƙe numfashi. Baya ga waɗannan rahotanni, yau a cikin shirin in kunne ya ji, za ku ji mu tare da Farfesa Muhammad Mamman, babban darakta a ma'aikatar kula da ƙudan tsando da ke Kaduna, game da cutar da baƙin ƙuda ke yaɗawa a cikin al'umma.
To madalla. Kuɗi
na gida don ni na sai aka ce mai daura na gida.
Jihar Kano ta bi sahun jihohin Najeriya wajen gudanar da bukin ranar cutar siga, wanda yake neman zama ruwan dare ga mai duniya. Muhammad Salisu Rabiu na da cikakken bayani a rahoton da ya aiko mana.
Hukumar Lafiya ta Duniya ita ce ta ware ranar 14 ga watan 11 na kowace shekara domin gangamin wayar da kan jama'a a game da wannan cuta ta suga. Na zanta da daraktan kula da ayyukan lafiya na jihar Kano, Dr. Sa'id Muhammad, shin koya ita wannan cuta ta sukari take?
wannan cuta tana nasaba da irin cimar da mutane suke amfani da shi, shi yasa aka fahimci cewa yawan kayan zaki da kayan maiƙo da muke ci da kuma yawan rashin motsa jiki wato hutawa da ake samu ya haifar, shi yake haifar da wannan karuwa da yaduwa da wannan cuta take yi. Shi yasa aka ga cewa taken wannan shekara shine a dinga kula da cimar da mutum yake ci. Mutum ya kula da cewa ga irin abincin da ya kamata ya ci, ya rage kayan zaki, ya rage dukkan wani abinci da yake sa mutum ya samu kiba, irin kayan da ya shafi shinkafa, masara da duk wani abinci da idan ya shiga jiki zai koma shi ma ya zama zakin. Sai kuma mutum ya dinga samun wani yanayi da zai dinga motsa jikinsa yadda ba zai dinga zama guri daya ba, saboda ya dinga kone wannan sukarin da ya riga yake cikin jininsa. In ba haka ba, an tabbatar da cewa kashi 70 cikin 100 na wanda dan ita wannan cuta kala biyu ce, akwai kala ta farko wanda take da nasaba da gado, akwai kuma kala ta biyu wanda take aukuwa saboda irin yanayi na rayuwa na cima da kuma rayuwar da mutum yake tafi da yadda yake tafi da rayuwarsa, ko yana samu wani lokaci da yake motsa jikinsa ko baya samu.
Wani irin abinci mai dauke da wannan cuta ya kamata a ce yana ci?
Abincin da zai ci ya kasance yana rage zaki, duk abin da yake da zaki a cikin kayan abinci ya rage su. Abubuwan da kuma idan sun shiga jiki su ma zakin suke zama, su shinkafa, su masara, su taliya, su irin waɗannan da kayayyaki maiƙo, irin wannan soyayyen kayayyaki da ake sayarwa yanzu ko ina, su meat pie, su wane ne da kowa yake siya ya ci. To a nan ga kiyaye yawan yadda ake cin su, sannan kuma mutum ya dinga samun wani lokaci da zai dinga motsa jikinsa. Ke so idan mutum zai ci irin wannan abincin kamar shinkafa, a ce akwai ganyayyaki a ciki da yawa, kaga idan ya zuba kayayyakin ganyayyaki a ciki, a ce kashi biyu na abincin da zai ci kashi ɗaya ne irin wannan shinkafar, kuma kashi biyu a ce ganyayyaki ne da su wayansu ɗanyen aba kayan tsuro na gona wanda ake amfani da su, wato ya'yan itatuwa su ake so ya dinga amfani da su. Amma ina dai da jaddada cewa akwai buƙatar ya dinga motsa jiki, wanda sana'arsa bata hada da cewa yana yawan motsa jiki wajen yi ba, amma da wanda yake aikin ƙarfi, kaga wannan ba a ce da shi sai ya je yayi wani abu na daban ba, wannan ya wadatar.
Dr. Sa'id Muhammad, daraktan sashin kula da ayyukan lafiya na jihar Kano kenan. Ƙungiyar masu dauke da wannan cuta ta siga sun gudanar da fadakarwa a kafafen yada labarai a wannan shekarar, a wani kokari na nusar da mutane na yanda za su kula da kansu idan suna da wannan cuta, da kuma ganin waɗanda ba su da wannan cuta sun kaucewa kamuwa da ita cutar. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya.
A gaida Muhammad Salisu Rabiu, har yanzu matsalar yoyon fitsari na ƙara yaduwa a tsakanin mata a arewacin Najeriya. Wakiliyarmu da ke jihar Jigawa, Halimatu Abdullahi, na ɗauke da rahoto.
Matsalar yoyon fitsari ta daɗe ana fama da ita a Najeriya, wanda ko a bincike na baya-bayan nan da ya gudana, masana sun tabbatar da cewar a kowace shekara kimanin mata 12,000 ne ke kamuwa da larurar tayoyin fitsari, amma sai dai 5,000 kadai daga ciki ake iya magancewa matsalar. Da a cewar masanan, a yanzu haka adadin mata 150,000 zuwa 200,000 ne ke fama da wannan larura tayoyin fitsari a fadin Najeriya baki daya. To ko waɗanne tsare-tsare gwamnatin jihar Jigawa ke da shi domin kawo rage kamuwa da wannan larura a jihar? Dr. Abba Zakari shi ne kwamishinan lafiya na jihar, ya kuma yi mana ƙarin bayani.
Alhamdulillahi, munan jihar Jigawa muna da tsari ingantacce domin taimakawa mata masu yoyon fitsari. Abu da farko dai shi ne cewa a fito da tsari wanda zai yi rigakafin wannan yoyon fitsari. Kasan shi yoyon fitsari abin da yake kawo shi, ɗaya daga cikin abin da yake kawo shi mace ta daɗe tana naƙuda. Wani lokaci za ki ga yara wanda shekarunsu man bai kai ba, don su kai ciki girman ƙugunsu bai isa jariri ya wuce, sai kiga naƙudar ta zo ta daɗe ana ta yin har da ƙarshe ma ya jawo irin wannan rashin lafiya ta yoyon fitsari. So abu na farko da muke shi ne cewa a kowace shekara ana sa kuɗaɗe cikin bajet na jiha domin a riƙa ba mata masu juna biyu magani, domin kuma alal misali wacce take buƙatar aikin tiyata ma a yi mata kyauta. Kun ga wannan abu abu na farko kenan. Abu na biyu kuma shine cewa muna da asibiti a jahu wanda mun shiga yarjejeniya da wasu kungiya wanda ake kira Medicine Sans Frontiers wanda su aikin da suke kawai na taimakawa mata ne masu yoyon fitsari. Saboda haka idan alal misali mace ta kamu da yoyon fitsari idan ta je wannan asibitin akwai kwararrun likitoci wa'ansu ma daga waje suka zo wanda za su duba ta a yi tiyata a dinke gurin nan kuma a koya mata abubuwa da za ta yi domin kada abin ya sake. Saboda haka mu a nan jihar Jigawa muna da ingantaccen shiri domin taimakawa mata masu yoyon fitsari.
Waɗannan mata masu yoyon fitsari wasu lokutan zaka ga wasu suna bara cikinsu ko kuma wani abu makamancin haka saboda yawancinsu zaka ga mazajensu sun watsar da su ba sa kulawa da su. Wannan cibiyar tasu ta zama tamkar gidansu. To akwai wani haƙƙi na gwamnati da ta dinga tallafa musu ko kuma da akwai wani abu da ya kamata a yi musu?
Wannan abu ne da ke dauko mai faɗi. Alal misali idan ana zama na gaskiya bai kamata a ce mutum da matarsa ba dan wata larura ta same ta sai watsa. Gwamnati a yanzu dai tana iyaka bakin ƙoƙarin wajen kula da wayannan mata masu cutar yoyon fitsari.
Wata malama wadda tana ɗaya daga cikin masu ɗauke da wannan larura a ƙaramar hukumar Jawun a jihar Jigawa ta mata tofa albarkacin bakinta.
Tana biyu a nan.
An yi miki aiki ne?
A'a ana dai ba ni magani yanzu da
kina tare da gidanki ne?
A'a iyayena ne ke kula da ni mun rabu da shi.
Shekarar ku nawa da aure?
Shekaran mu?
Yaran ku nawa?
Wannan ne na faru kuma shi ma ya rasa shi kuma na kamu da wannan larura.
Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka. Daga Jigawa a Najeriya.
Kungiyar AD Rufai Foundation da ke jihar Bauchi ta shiga a cikin sahun masu yaƙi da cutar sida mai karya garkuwar jiki a jihar ta Bauchi. Wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo ta shaida mana hakan a rahoton da ta aiko mana.
Da take jawabi a lokacin kaddamar da gangamin yaƙi da cutar Hajiya Halima Ibrahim mai gari darakta a kungiyar AD Rufai ta bayyana yadda suka tafiyar da nasu gangamin yaƙi da cutar.
To mu gudu da muke bayarwa a wannan wuri shine na ɗaya dai AD Rufai a halin da ake ciki yanzu akalla ba a kasar ba mun yi test wa mata muna aiki da mata masu zaman kansu wato female sex workers muna aiki da su muna aiki da fiye da mata 1,500 kuma a cikin ayyukan da muke yi muna musu gwaji ne na tabbatar da matsayinsu da kuma gaya musu su kiyaye tare da basu abubuwa na kariya. To a wannan shekara sai AD Rufai ta ga cewa duk abubuwan da muke a cikin gari ne sai muka tafi tsangayan ɗan gudun hijira a Boto a jiya mu a can muka je muka yi namu bikin muka yi gwaji wa mata da maza da ke sansanin gudun hijira na Boto muka kuma ba da tallafi wa yara ƙanana na barguna kuma muka ba da tallafi na takardu makaɗan da cikinsu wanda suke makaranta.
Sun kai kamar mutane nawa?
Mun yi tasu ɗaya-ɗaya mun yi na mutum 250.
A cikinsu akwai wanda kuka samu wayannan cututtuka?
Abun mamaki guda ɗaya muka samu wanda ya kasance yana ɗauke da shi namiji kuma mun kula cewa yana kan magani. Sai dai ba abin da ba a rasa mun samu da yawansu suna fama da ciwon sanyi.
To ya kika lura da yanayin cutan yana raguwa ne ko yana raguwa?
Yana raguwa ne wanda idan dai zaka yi test wa mutum 250 ka samu mutum daya to tabbas ka kin san yana raguwa ne.
To ni fata kike wa al'umma?
Fatan mu shine muna fata Allah zai sa idan muka kai wannan lokaci dubu shekara 2030 zai kasance a jihar Bauchi ko a Najeriya gaba daya ba za a samu ciwon sida ba.
Daraktan kungiyar AD Rufai Foundation kenan Hajiya Halima Ibrahim Maigari, uwar gidan gwamnan jiha Hajiya Hadiza Muhammad Abubakar ta buƙaci al'umma da su daina tsangwaman masu ɗauke da cutar.
Sakon da zan bayar shine cewa kamar yadda muka yi bayani a baya shi wannan ciwo ba ciwo ne da za a dinga kyamatin jama'a ba. Ciwo ne da ya kamata a fito a tallafa wa jama'a saboda wata lalura ce wanda Allah ya dora musu koda ta halin kakani aka same shi. Saboda haka abu mai mahimmanci a ciki shine shi wannan fahimta da ya kamata mu musamu a cikin al'umma sha mutanen nan a zauna da su lafiya a yi cuɗanya da su lafiya babu wani abu da zai faru. kuma ya cancanta a dinga ba su haɗin kai da goyon baya, a kuma ƙara ƙarfafa musu gwiwa, domin in sun gaba a kyamatar su za su fito su nuna kansu, su nemi magani, a taimake su a samu lafiya, kuma a samu yanda za a datse shi bazuwan wannan ciwo a cikin al'umma.
Hajiya Hadiza Muhammad Abubakar, uwar gidan gwamnan jihar Bauchi. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryan Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Yanzu kuma sai jamhuriyar Niger, a inda wakilinmu Shaibu Mani ya aika mana da rahoto akan dalilan da ke jawo cutar asma mai sarƙe numfashi.
Biyo bayan illolin da cutar asma ko kuma hoka mai galazawa mutane wajen shakewar numfashi saboda shakar kura ko iska ya zuwa wani gas ko kuma hayaki, Dr. Faruku Manzo na asibitin Sabon Gari ya yi mana bashin bakin ita wannan cuta.
Ciwon nan na hoka yana kama yara zuwa shekara 12 har mahaye, ko kuma ga wasu suna da shi bai wakana sai an kawai yin shekara 40, kuma yayi yawan kama mata da maza. Mutum ne zai shi gashi nan shi kaman an shake shi kenan, in wannan abun ya samu to ciwon hoka ne gare shi, kenan sai a zabura a isa gidan likita. Shi ciwon hoka bayan lokacin da ya taso, in bai taso ba mutum ba da alamun komi, ba iya cewa wane yana da shi wane ba da shi, ko an maka bincike in dai irin wannan gane kanana ba a gane. Amma akwai binciken da ake yi inda ake cema devimetry, kama a gani sai hankalin yake iya doka kamar iska ya sheda gaba daya, ko in ya sheda rabi, ko ko wani iska ne yake hidduwa gaba daya daga cikin shi. Kenan wannan alamun suna sa a gani mutum yana da matsalar sheda ko ba da matsalar sheda.
Kenan dai akwai shi da babu illa
inda aka ce sheda ai an ce rayuwa, kuma inda ai shi yana ma iya kaiwa har ya kashi.
Daga bisani sai ga Mallam Salo, wani zakin fama da cutar huka
tunda akalla ne yanzu na kai shekara ta kai 16 zuwa 17.
To me kake ji?
Gaskiya abubuwan da nake ji ni in ta taso mana suna da nan cuta, sai dai dada al'amari na Allah kawai.
Kana tukar likitoci?
Tunda yanzu ni duk likita da naje yanzu wannan ne da an gani ma an san ko me ya kawo ni, kuma na sha cikin dare ta taso mana ƙarfi 3 ƙarfi 4 da asuba ƙarfi nawa kowane lokaci tana iya taso mana.
Cutar ka da yanzu likitoci kuma ba ta dabare balanta yaro ko babba, shi na mutakar kai yanzu a gargaɗi ga masu fama da cutar asma. Dr. Faruku Manzo,
dan saboda in mutum asma ya kama shi a bude masa hanyoyin shakawa, kamar in mutum tana da sucin a hidda, in namiji ne yana da santir ko yana da wani karawat, duk abin da ke iya matse mashi ciki ai masa a hidda, ko mata kalmi ne a hidda, dan ya samu ya sha iska ya shige shi da kyau.
To ga cutar ta asma tana da magani?
Asma din kala kala ne, kamar akwai wanda da ya taso in ya dan huce awa 1-2 shikenan mutum ya samu sauki, akwai wanda in ya taso sai ya ina da shi yana bashi wahala, wannan ma maganin daban, kuma akwai wanda sai ya kwana biyu cikin shi, wanda sai ma an rike shi likita ana bashi magani, kama akwai wannan wanda salbutamol, wanda da mutum ya ji alamun shi sai a yi masa a hesa a cikin baki. Akwai comprimé kinin wanda ake sha, wanda shi in an sha shi kaman in kura ce abaka shaka da kyau, ko kuma turare ne kana shan wannan maganin sai kaga ya kwantar da shi.
Dake da wannan cuta ina mataka riga kai?
To riga kai dai na warin bai kamata a yi, waɗanda suka san suna da shi kinan sai suke yi. Kuma majina in ta yi yawa tana iya haddasa asim, ko ku tana iya ƙara asim ga masu shi.
Wasu ita wani bi suna sa wani takunkumi ko rawani?
Duka wannan in ka sa wani takunkumi ko rawani yana kare ka da iskan da zaka shaka, yana masa fa'ida kenan, alhamdulillah sai su ci gaba da yin wannan abu.
Shaibu Mani, murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Niger.
A gaida Shaibu Mani daga jamhuriyar Niger, yanzu kuwa lokaci ne da za mu kawo maku shirin in kunne ya ji, a inda za mu yi magana akan cututtukan da bakin kuda ke yadawa a cikin al'umma, kuma muna tare ne da
sunana Professor Muhammad Mamman, Director General and Chief Executive na wannan ma'aikata, Nigerian Institute for Trypanosomiasis and Onchocerciasis Research a nan Kaduna.
To Farfesa, shin wani suna ne aka fi sanin wannan bakin kuda da shi, kuma a ina aka fi samun sa?
Gaskiya sunayen shi Hausa, wato saboda ba a cika damuwa da shi ba, ana da kiran shi bakin kuda, wanda ke ana samun shi a hanya gurarar Afrika, inda ruwa yake gudu, wanda yake kuma jama'a sun saba idan an ganshi ana tsoron cewa cizon da zai kawo makanta. So wannan dai bakin kuda wanda yake na rafuka da magudanar ruwa, shi aka sanar shi.
Wasu irin matsaloli ne idan wannan kuda ya ci mutum yake kawowa ga al'umma?
wannan kuda a wato babban matsala ne a kasashen Afirka duka da kuma waɗansu kasashe guda shida na kudancin Amerika da waɗansu kasashen Larabawa. Dalili shine cizon wannan kuda ga mutum ya kan haifar da abubuwa da yawa. Idan wannan kuda ya ciji mutum ya kan sa waɗansu ƙwayoyin cuta wanda yake suna da yadda suke bayyana kashi biyu. Ɗaya ƴaƴansu wanda yake ƙanana wanda yake ba su girma ba, su gaskiya ido ba ya iya ganin su, sai sun girma sun riƙa shine za a iya ganin su. To wanda ake ganin manya-manyan su ne za a gansa kamar waɗansu wato kamar tsutsotsi haka, dogaye farare haka. To su ɗin nan idan su girma a jiki za a ga sun fara sa yawanci suna zama ne a ƙarƙashin fata. To daga nan za ka sun fara sa ƙuraje, za ga wanda ya samu wannan ciwo yana ƙaiƙira jin ƙaiƙayi, yana jin zafi, baya jin daɗi a jikin shi. To har ya kai ya zamana gurin ya yi kumburi, saboda inda za a yanka gurin za a ga wannan guri akwai dubban wannan fararen tsutsai a ciki. Kuma wannan kumburi da ƙuraje za su fita a ko'ina daga jikin mutum, a ƙafa, a hannu, a ciki, a jiki, har da marena. To su kuma waɗancan ƙanana wanda ke ba su girma ba, su sukan watsi ne cikin jiki.
Farfesa Muhammad Mamman kenan babban darakta a ma'aikatar kula da ƙudan tsando da ke Kaduna, inda ya yi mana bayani akan baƙin ƙuda da kuma irin cutar da yake haifarwa bil'adama. Mako mai zuwa za ku ji mu da matakan da ya kamata a ɗauka domin kaucewa cizon ƙudan. Da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan sati.
To masu sauraro, a nan damu da sa'a cikin shirin na yau, sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. A madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu, Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya.
A gai da Malam Iro da Tawagashi, yanzu kuma ga taƙaitattun labaran duniya.
‘Yan sanda a Indiya sun ce wani gungun ‘yan bindiga ya kai hari kan wani sansanin sojojin sama da ke jihar Punjab daura da kan iyakar Pakistan da safiyar yau Asabar. Shahararriyar mawaƙiya mai lambar yabon fasaha ta Grammy Natalie Cole, diyar shahararren mawaƙin jazz ɗin nan marigayi King Cole, ta rasu tana da shekaru 65. Wata takardar bayani daga danginta na nuna cewa Cole ta mutu ne ranar Alhamis a asibitin Cedar Sinai da ke Los Angeles, sanadiyar rashin lafiyan da ta jima tana fama da shi. Yayin jawabinsa na mako-mako na wannan karan, cikin matuƙar fushi kan abin da ya kira rashin kammala ɗaukar mataki kan batun daƙile tashe-tashen hankulan da bindigogi a ƙasa, shugaban Amurka Barack Obama ya ce shin wani abu ne ma idan majalisar dokoki ta yi wani abu ko wani irin abu ma don kare ‘ya’yanmu daga harbe-harbe da bindigogi? Shekaru uku da suka gabata, shugaba Obama ya buƙaci haɗin kan ƙasa don kawo ƙarshen wannan matsalar, abinda ya ci tura saboda rashin haɗa hankali waje guda. Shugaban Rwanda Paul Kagame ya ba da sanarwar sha'awarsa ta tsayawa takarar shugaban ƙasa a karo na uku a shekara ta 2017.
Da taƙaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu, sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri, ku huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.